بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ورئيس كل المحجلين، نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين، وصحابته الهادين المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko ina musake nan da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara haduwarmu a wannan yammaci mai albarka, yammacin Asabar da Lahadi 28 ga watan Jumada'ul Ula, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, ina da shekara 1446, wanda kuma yayi daidai da 30 ga watan Nuwamba 2020 miladiya, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman bin Affan da ke nan unguwar Masango, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, da ke birnin Azare a jihar Bauchi. Ba don komai ba sai don tunatar da kanmu akan abubuwan da suke da alaka da addininmu da kuma rayuwarmu. Kamar yadda ɗan uwa Malam Ahmad ya bayyana, maudu'in tattaunawarmu yana da alaka da tattalin arziki. Amma wannan tattalin arzikin za mu ɗauke shi ne daga cikin kissoshin Alƙur'ani. Za mu shiga cikin kissa mafi kyawu a cikin Alƙur'ani, domin mu rerayu darussan tattalin arziki da za mu samu a cikin wannan kissa, wanda za su amfane mu a zamantakewar mu ta nan duniya, sannan kuma su amfane mu a makoma ta ƙarshe a lahira insha Allah. Baya ga haka kuma sai mu ƙara duba wasu darussan da suke da alaƙa da zamantakewa. Don haka maudu'inmu darussa na tattalin arziki da zamantakewa daga cikin kissar Annabi Yusuf alaihi salam. Wannan kissa ta Annabi Yusuf ɗaya daga cikin kissoshin Alƙur'ani ce, wacce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace ta da cewa ita ce ahsanul qasas, nahnu naqussu alayka ahsanul qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Ita ce mafi kyawun kissoshi, kuma su kissoshi na Alƙur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo su ne domin ɗaukar izina, ba a sanya su a matsayin labari da za a ji a yi dariya ba, ko kuma labarai da za a saurara a ji raha a wurin bane. An yi su ne daga kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kissoshin Alƙur'ani akwai izina masu tarin yawa a ciki, amma ba kowa yake gane haka ba sai ulul albabi, ma'abuta hankula Allah ka sanya mu daga cikin su. Ba kana hadithan yuftara, ba kagaggen labari bane, ba magana bace wacce take kawai kagaggiya. Su dan haka karkashin wannan zamu tattauna insha Allah akan waɗannan darussa, mu kuma yi kokarin sauke su a waƙi'i na rayuwarmu wacce muke rayuwa a halin yanzu. A gurguje za mu ɗan tunatar da kanmu kissar tunda duk da mun santa, domin ita kissa ce ta musamman a cikin Alƙur'ani. Kissar Annabi Yusuf a cikin Alƙur'ani kissa ce ta musamman, domin tana da wasu abubuwa da suka keɓance ta. Na farko dai, Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace ta a matsayin ahsanul qasas, ita ce mafi kyawu a cikin kissoshin Alƙur'ani. Na biyu, tsarin da ta zo da shi, shine kissa ce da a cikin sura daya aka ambace ta ita kadai, duk Qur'ani babu sura babu kissa da aka yi wa haka. Su kissa kwaya daya, kissa surar daga bankwanta har karshenta duka suna magana, tana magana akan wannan kissa ta wannan annabi. To haka kuma banda ita kissa tasa a cikin wannan surar aka kawo ta, bata kuma dauki wata kissar ba, to shi kansa annabi Yusuf din babu kissar sa a wani waje in ba a cikin surar Yusuf ba, surar Yusuf ba. Dukkanin Alkur'ani idan ka kewaya ba za ka samu inda aka ba da labarin kissar annabi Yusuf ba a cikin surar Yusuf ba. Hatta sunan annabi Yusuf, ambatan Yusuf a cikin Alkur'ani adadinsa da ya zo ba ambace shi a wajen suratul Yusuf ba sai waje biyu kadai, cikin suratul An'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci annabawa da suka zo daga cikin zuriyar annabi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ نعم ويوسف wannan shine waje na farko banda a kissar annabi Yusuf da aka ambace shi. Sai kuma can kare cikin surat Ghafir Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi wajen labarin rajulun mu'minin min ali fir'auna yaktumu imanahu, yake cewa ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ودنن غوران غدادي ده سوره الانعام ده سوره الغافر يا وجن ده aka ambaci sunan annabi Yusuf kenan, in ba shi ba babu wani waje da aka ambaci kissar annabi Yusuf. Wannan kissa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya babu labarin yadda ta kasance tun daga farkon mafarkin annabi annabi Yusuf, wanda ya zo ya gaya wa mahaifinsa cewa lallai ya yi mafarki, ya ga wata da rana, ya ga taurari 11 suna masa sujjada. Da ya zo ya faɗa wa babansa, sai babansa ya ce wannan labarin kai shiru da shi, kada ka je ka ba da shi ga 'yan uwanka. Daga nan ya fahimci dama suna masa hasada, wannan hasadar da suke sai ta ci gaba. Karshe suka koma suka yi mutum suka tattauna akan yadda yake da kusanci da kuma babansa, yadda babansa yake kulawa da shi, shi kuma ya riga ya ga alamomi na fifitawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai masa. Don haka sai suka tattauna yadda za a kashe shi. Wani mai sassaucin ra'ayi a cikinsu ya ce a ba kashe shi za a yi ba, a samu waje a tafi da shi, a je a jefa shi a wata kuririman rijiya. Shikenan aka yi ittifaki a haka. Bayan an tattauna suka zo suka samu mahaifinsa suka ce to ya haɗa su da annabi Yusuf su ɗan tafi su je a yi kiwo kuma sai a ɗan shakata. Ya ce to ai ni tsoro nake ji, kada ku tafi da shi wani abu ya same shi, kyarke ce ko kura da cinye shi. Suka ce haba duk yawan nan namu 11 ku bar kanin mu, ko mu 10 ku bar kanin mu, kuma har kura ta cinye shi, ce a ba za a yi haka ba. Ce to shikenan sai ku je. Suna tafiya suka yi ittifaki su je su jefa shi a cikin wannan kururuman rijiya. Bayan sun jefa shi sai suka dawo gida suka gaya babansu cewa to fa kirkeci kamar yadda kai masa baki, to fa kirkeci ta cinye shi. Suka zo ma kuma a cikin kayansa da jini na ƙarya suka ce ai ga garigarsa, ce ka wannan kirkeci akwai tausayi, akwai wayo ya cinye min da kuma ya bar rigarsa. Kaga sun yi ita matsalar ƙarya kenan, ita matsalar ƙarya kenan. In za ka faɗi ka faɗi gaskiya, ko me ta kaja maka kadiya. Daga nan suka koma shi kuma sai matafiya, ayar matafiya suka zo za su ɗebi ruwa, wani yana jefa gugarsa fa'adula dalwahu ko. Daga nan ya ce ya bushira haza gulam, ce ai yaro, suka ɗauke shi suka tafi da shi ƙasar Misira. Aka siyar da shi aka kai shi gidan Azizu Misira, shi kuma Azizu Misra da ya kai shi gida yace matarsa ta kula da shi, ita kuma daga cikin kulawa da shi ta bitunu da shi, bayan ta bitunu da shi ta so ta yi alfasha da shi, ta yi hunkura iya bakin abin da za ta iya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan haka daga cikin wannan yanayi da ya samu kansa da ta nema ya mata ya aikata wannan alfasha, yace innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu al-zalimun. Dan haka karshe iyadda ta kuma yi masa sharri, bayan ta masa sharri matan gari suka ji labari aka dinga yama ido da ita. Imra'atul aziz turawudu fataha an nafsi, amma dai wannan ta yi abin kunya, da ta ji labari ta ce to haka ne abun naku, ce to shikenan za ku gani. Falan ma sami'at bi makrihinna a'tadat lahunna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a, ta aiko musu cewa ta so su zo tana gayyatar su taro na cin abinci. Daga nan yayi kwalliya ta ce to ka zo ka wuce, ya zo ya wuce ta gaban su, ai saboda tsabar kallon da suke masa duka suka yayyage hannunsu suka ce subhanallah wannan ai ba mutum bane, wannan mala'ika ne, wannan sai dai mala'ika. To tace to shikenan, to fadhalikunnal ladina tunnani fi, wannan shine zargin da kuke mun, idan kuna zargin nayi wannan abun saboda cewa naji kunya ko wani abu makamancin haka, to kullun ina zama da wannan matashin kyakkyawa mai dan karen kyawu, to ku yanzu gani ne kuka masa gashi kunyan ka hannu, inda ku ne ni kuke zama kullun da shi da yanzu kunyan ka kan ku gaba daya. Dan haka tace ba za ta bar abin da take yi ba, ta kuma durfafa addu'a ta nufi cewa sai ta yi abin da ta yi. Karshe annabi Yusuf alaihi salam yayi addu'a, rabbi sijilu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Yayi addu'a kuma Allah ya amsa masa, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahum, ya roki Allah ya kawar masa da kaidin waɗannan matan saboda gudun kada su halakar da shi. Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa, karshe suka yi shawara cewa manyan gari suka ce gwara a kulla wannan matashi, in ba haka ba zai kutuni matan mu. Shikenan ya shiga kurkuku, daga nan suka shiga kurkuku da wasu matasa suka yi mafarki, ya ba su fassarar mafarkinsu. Da aka zo za a fitar da wanda ya yi tsammanin cewa zai fita, ya ce ya tuno da shi, ya manta bai tuna da shi ba. Bayan wasu tsawon lokaci sarki ya yi mafarki cewa ga wasu busassun raƙuma suna cinye waɗanda suke raƙuma, ga wasu busassun shanu suna cinye busassu, ga kuma wasu zangarniyoyi wanda suke a koraye, wasu busassu suna kanannaɗe su suna cinye su. Don haka ya kira malaman fada su zo su ba da fashin baki. Suka suka yi ƙarya tunda ba su sani ba, suka ce adiga su a halamin wa mana hannu biyar ta awilin a halami bi alimi. Karshe wancan mutumin da aka ba wa fashin fassarar mafarki ya taso ya dawo, ya ce to shi fa ya san wanda zai ba da fassarar wannan mafarkin, a aika shi. Annabi Yusuf ya ce yadda aka je aka same shi, sai Annabi Yusuf ya ba shi fassarar mafarkin nan da kuma abin da zai faru da kuma yadda ba za a yi. Daga nan sarki ya buƙaci ya so, ya ce a shi ba zai zo ba, ba zai zo ba, in dai ana buƙatar ya zo a binciki labarin waɗannan matan da suka yanka hannunsu. Aka bincika sai aka fara bincike, ita asalin Imra'atul Azizi ta ce a ba sai kun tsamaita bincike ba, sai ta confess, ta ce ni ce na yi wannan abu, don haka kuma ba na so ya zanto cewa na bici amanarsa, don ko ban faɗa ba, ko ban faɗa ba ma za a damu, kuma ba Allah yana gani. Don haka daga baya ce a kirawo shi da yana zuwa, ya ce to lalle yau kana da babban matsayi, shi kuma ya nemi a bashi matsayin da zai execute shawarwarin da ya bayar. Karshe ƴan uwansa suka zo saboda lokacin yunwa ya ɗin yadda ya predicting ko ya hasashen za ta faru ta faru, suka zo su ma a basu, ya gane su, su kuma ba su gane shi ba, dan sun jefa shi a rijiya, yanzu kuma wannan basara ke. Karshe ya karrama su, ya ce to in kun tashi zuwa ku zo min da ɗan uwanku. Bayan sun tafi, sai ya sa aka sanya kudinsu da suka yi awun da shi aka hada musu shi aka sa a cikin kayan su da suka koma gida suka ce wa baban su to wannan basaraken da yake babu awun mai kyau kuma ya karrama mu ya fa babu ya ce mu so da kansa da kanun da muka bashi labari cewa wannan ai wasan yara kenan kuma ta abin da kuka yi wa shi wa dan uwansa ne Yusuf shine yanzu zan hada ku da shi shi ma ku je ku dawo ku ce mun kerkeci ya cinye ce ce a ai ba zai yi ba suna dawowa suka bude kaya da suka bude kayan su ce suka ga ai ga kudin su an dawo musu da shi suka ce to ai gashi an dawo mana kudin mu ce to yanzu ko ba ta waje baki ne dan haka dai kai hakuri tunda dai wancan kuskure ya faru wannan karan ba abin da zai faru saboda ko ba kuma ya kamata mu koma in muka koma kuma in ba mu koma da shi ba ya ce ba zai mana abu ba ba za a ba mu abinci ba kuma ba inda ake samun abinci sai a dan haka kai hakuri ko dan mu kare mutuncin gidanmu ya kamata mu bayar musu da kudin watakila mantawa su kai karshe ba su sharuda ya ce musu su je shi ya yi tawakkali ga Allah amma ba su karanta su dan haka da suka tafi karshe annabi Yusuf yana ganin sa sai gebance da shi ya tafi da gidan uwansa da suka zo za su tafi sai aka yi dabara aka sanya abun au a cikin daurin abinci na dan dan uwan nasa aka ce abinci ka an yi sata ana bincikawa sai aka gano shi to shikenan duk wanda yake dama barawo ne za a kama shi shikenan sai kama dan uwansa a matsayin barawo da kai ci ya kama su da su ce yanzu abinda baban su yake tsoro gashi ya kasance ce to yanzu a je a bincika su je su faɗa masa gaskiya suka koma wajen baban su babban ya tsaya bai koma ba ce ai dama na gaya maka ku dai kawai ku faɗi gaskiya irin waccan bakar aniyar ku ta da ita kuka kare suka ce wallahi a tambayi sauran abokan tafiya wallahi abun na idan mutane ba ce ai sai ku yi to shi dai yanzu begen Yusuf ma ya kama shi daga ƙarshe suka ce kai ne ba za ka bari ba karshe ce ku faje ku nemo min ɗana ku je ku nemo min ƴaƴana ba ɗana ba suka taho suka ƙara dawowa wajen annabi Yusuf suka ce ka taimaka wannan abun yana nema ya babu matsala a gida ka rike ɗaya daga cikin mu ma in ta kama ce a mu sai wanda ya mana ne karshe sai ya gaya musu magana guda ɗaya shin kun tuna abin da kuka yi wa Yusuf da ɗan uwansa lokacin da kuke cikin tsananin duhun jahilci da hasada to wannan labarin daga su sai shi ko akwai wanda ya san wannan labarin babu suka ce to kai ne Yusuf dama ya ce ni ne Yusuf wannan kuma dan uwana ne ta amma dai lalle mun ji kunya ta ku ji ba komai na dani yanzu ina labarin baba ai baba yana can yana ta kuka har ya makance ce ku tafi da wannan kayan ku jefa masa hukumi ku shinshina masa zai dawo da garinsa suna bari yace shi fa ya fara jiwo kai shin dan sa ba Yusuf ba suka ce kai dai wannan likita ta kata su ba dai ba za ka yi nan suna zuwa da suka kawo masa ce to ba na ga ya ku na san abin da ku sani ba daga wajen Allah annabin Allah ne tarce suka ce dai yanzu ba wannan tonatonin za a yi ba mu dai ka taimaka ka roƙa mana gafarar ubangiji akan kuskuren da aka yi daga baya karshe suka ranka ya gaba ɗaya suka tafi kasar Misira annabi Yusuf ya fito ya tari iyayensa ya musu tarba ta karamci sannan shi ma kuma da suka je wajensa ya dora su akan karagar mulkin da yake zuwa sai su kuma suka zube suka masa gaisuwa ta girmamawa suka yi masa gaisuwa ta girmamawa daga nan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa annabi Yusuf sai ya addu'a rabbi kad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatira samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wannan kisan ta kai wannan a takaice kenan ba kuma takaicen takaitawa ba dan akwai wani da aka tambaye shi aka ce ya takaita kissar annabi Yusuf cikin kalmomi guda uku zuwa huɗu yace to da'a wa wajadu yace zai ya kalma ce kissar annabi Yusuf ya bata ne an same shi lost and found duka gaba ɗaya labarin wannan shi ake cewa at-tarkhis at-tarkhis al-mukhin gaba ɗaya labarin yace kawai Annabi Yusuf ya bata an sabe shi, ko ba haka ba? Wannan kissar na takaita ta iya takaitawa domin idan yi zamu yi fayafayai ne daban-daban har guda 12, kuma kowanne a karan kansa darasi ne da za a fitar da balagwalan darussa a ciki, ko na zamantakewa, ko na yadda bawa zai yi mu'amala da Ubangijinsa, ko na tattalin arziki da ɓangarori na rayuwa daban-daban. Don haka wannan kissar ta kunshi darussa masu tarin yawa. Akwai na tattalin arziki, akwai na zamantakewa. Za mu ɗan haska mu duba mu ga darussan da za mu ɗauka na tattalin arziki wasu daga ciki, sai mu saburi iya abin da ya samu mafi muhimmanci wanda yake da alaƙa, ya fi alaƙa da rayuwarmu ta yanzu da muke ciki. Darasi na farko da za mu ɗauka na tattalin arziki shine economic planning, at-takhdidul iqtisadi. Economic planning, yin shiri da tsari da tsimi da tanadi idan an hangi akwai matsala, domin a samu a magance, a zama pre-active kafin matsalar ta faru. Wanda wannan darasin za mu ɗauke shi a cikin wannan kissa a gabar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa lokacin da aka zo da Annabi Yusuf bayan ya yadda ya zo an tabbatar da bara'arsa, an tabbatar cewa shi yanzu ba mai laifi ba ne, Annabi Yusuf alaihi salam da ya ba su fassarar mafarkin ya ba su da shi. Kala tazra'una sab'a sinina da'aban wa ma hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kuluna thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusiluna thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nasu wa fihi ya'suluna. Wa qala al-malik tuni bi, sai sarkin yace a zo da shi. Wannan mafarki da sarki yayi da aka bashi fassara, sai ya zama fassarar za a samu matsala ne a gaba, a gaba za a samu matsala ta tattalin arziki, ta yunwa, ta rashin abinci. Amma fa kafin nan za a samu me yalwa da bunƙasar abinci. To me ya kamata a yi? A yi tanadi. Lokacin da aka samu yunwa a yalwa, a yi da ake samu, aka samu yalwa, to a yi ƙoƙari a tanada saboda lokacin da wahala za ta zo. Wannan fiqhun na tattalin arziki wanda Annabi Yusuf ya bada shi a cikin Al-Qur'ani, da a ce Najeriya ta ɗauke shi, wallahi da yanzu ba ma cikin wannan yanayin da ake ci, da yanzu ba ma cikin wannan yanayin da ake ci. A 73-74 dattawa sun sani da Najeriya ta samu kuɗi, ta samu kuɗi lokacin General Yakubu Gowon tsohon shugaban ƙasa, sai aka yi odoji, sai aka yi wani kwamiti na wani odoji, sai ya ce kawai a dinga ƙara wa ma'aikata kuɗi, kuma a mayar da abun baya, kawai aka dinga ba da kuɗi, aka dinga ba da kuɗi, ba a jima ba. Sai aka fada matsalar tattalin arziki, shi ne aka zo aka yi structural adjustment program, wanda tun daga nan Najeriya ta fara samun matsala. Wannan dalar da kuke gani ana maganar 1,700,800 a da, a wancan lokacin ba ta kai naira ɗaya ba, naira ta fi da daraja. Da a ce a wannan lokacin mun tana da naira, mun yi abin da ya kamata, za mu kai ka fadawa wannan yanayin da ake ciki? To haka kuma a matsayinka na individual, wannan a matsayin makro kenan, a matsayin gwamnati. To darasin da yake cikin wannan, kai ma a matsayinka na ɗan adam, duk lokacin da ka samu dama ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar, ka yi tanadi. Rayuwa ba ta da tabbas, komai zai iya faruwa, kada ka zama ɗan bindiga, duk abin da aka samu a yi ƙoƙari a kawar da shi. darasi na biyu da yake da alaka da tattalin arziki shine damuwa da al'umma. Damuwa da al'umma, wannan mafarkin da sarki yayi, da yayi mafarkin cewa ga wasu busassu suna cinye wasu busassu, bai yadda cewa wannan abu haka kawai bane. Dan haka saboda damuwa da al'ummarsa, da aka ce ga wanda zai ba da fassarar wannan mafarkin, bai yi ba sai da yasa aka nemo shi, ce a je a nemo shi ya tambaya. Yana ba da bayanin da solution din da ya bayar, yace to ai yanzu an samu maslaha, dan haka dole da aka da yazo yace shine ya ba da sharadi, yace ba za a cika sharadin ba. Na'am, hai bai ce ba za a cika sharadin ba, dan fursuna ku kula abun fa, dan fursuna ne fa. Aka ce gwamna yana kiransa ko shugaban kasa yana kiransa, yace ku je ku ce ba zan zo ba ya bincika kaza. Idan shugabanni ne masu tunanin su suka iya, masu tunanin duk abin da suke so shi za a yi, ko talaka yana so ko talaka baya so, za a yi haka. Su kulawa da al'umma, wannan yasa yace to aje a bincika da gaggawa menene labarin waɗannan matan. Da aka bincika aka fara bincike, shikenan ma sai labarin ya kare, aka gano ma matsalar, ce to shikenan yanzu an gano ashe kai ba mai laifi bane, ce to shikenan yanzu ba a zo da shi yace to ya yadda yanzu zai zo. Da yazo yana zuwa sai yace innakal yawma ladaina makinun amin, saboda ya ga muhimmancin sa, ya ga cewa material. Darasi na gaba da yake cikin wannan shine rashin damuwa da nasaba, siyasa, kabila, bangare wajen maslahar al'umma. Idan akwai matsayi da za a bayar na yin wani aiki, to ya zama wanda za a sa yi aikin za a yi ne saboda cancantarsa. Sarkin nan bai san Annabi Yusuf ba. Annabi Yusuf hasali ma bako ne, ba ma ɗan ƙasar su bane, su ƴan Misira ne. Shi kuma ya taho daga ardu Kan'an ne, daga iriyar Falastin suka zo, ba ma ɗan ƙasar su bane. Amma da aka ga amfaninsa, sai aka ce a mayar da shi ƙasar su, ko a mayar da shi garinsu. Sai aka tambayi political party shi, sai aka tambayi kabilarsa, duk bai yi wannan ba, yace innakal yawma ladaina makinun amin, a matsayinka na shugaba appointment ya kamata ya zama on merit, ba on connection ba, ba on political basis ba, ya kamata ya zama on merit. Waye zai iya yi? Wanda kuma wannan muka rasa a wannan kasar muke ta fama da halin da muke ci, saboda an mayar da merit ba shi yake aiki ba. In dai ka yi jama'iyya ko kana da wani a sama, ka cancanta, baka cancanta ba za a ɗauka a baka. Ila usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'a. Wanda wannan shine hakikanin abin da muke rayuwa. Darasi na hudu ko na biyar da yake da alaka da tattalin arziki a wannan gabar shine duba maslahar al'umma. People centered leadership, ya zama al'umma su ne a gaba, su kake hanga kuma dan maslahar su kake. Shi yasa malamai wanda suka yi rubuce-rubuce akan abin da yake da alaka da siyasa shar'iyya, ma'ana tsarin siyasar musulunci, yadda siyasa take a musulunci, kamar su Malam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyya, da kuma Malam Mawardi cikin littafinsa Al-Ahkamus Sultaniyyah, da kuma Malam Izzuddin Ibn Abdussalam cikin littafinsa Qawa'idul Ahkam fi Masalihil Alam. Dukkaninsu sun yi bayanin cewa aikin shugaba ana duba shi ne amalu ra'i fil ra'iyyati marudun bil maslaha, duk abin da shugaba zai yi dan talakawansa to abinda ake so ya duba shi ne duba maslahar al'umma, ba irin mu ba yanzu. Su da dama maslahar shugabanni shi suke duba, maslaharsu suke duba. Duba kissar Malikatu Saba, wacce ake cewa Bilkisu mai gadon zinari, lokacin da ‘yan fada suka zuga ta suka ce nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri madha ta'murina, da huda-huda ya zo ya jefa mata wasiƙa, innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'adu alayya, wato ni musulmi, ta kira majalisar zartarwar ta, tace ku zo ku bani labari. Suka ce ai mu ne masu karfi. Tace a waɗannan ba mu gane karfinsu ba, za ku zuga ni kawai da je na shiga haka kawai. Da ta biya ta su, da ta bi lokaci ɗaya Annabi Sulaiman zai kifar da gwamnatin ta. Amma saboda duban maslahar al'umma, sai tace innal muluka idza dakhalu qaryatan nafsaduha wa ja'alu izzata aliha adilla wa kadhalika yaf'aluna. Haka ba zai yi ba, in suka shigo nan suka yi, yanzu sai su mayar da duk wani mai daraja mai kima, sai su wulakanta shi. Don haka ba za a yi haka ba, a fara gwada karbinsu, a ɗan aika musu kyauta, ta aika kyauta aka dawo da ita, irji ilayhi, a koma ba ma buƙatar wannan, a zo daga danta. Sai ta ga an sace ma ka rage mulkin ta, tana zuwa an je an ɗauko ka, ta ga an ɗauko an dawo da shi, ta ce ka annahu huwa huwa wa utina al-ilma min qabliha. Mahallu shahid, ka duba yadda take ta yadda ta rasa mulkin ta dan me, dan al'umma ta tsira. Wannan muke gani a yin shugabancin da muke ake mana self-centered a dukkanin matakai, horizontally and vertically, left right and center, tun daga kananan hukumomi ka je jihohi ka je matakin tarayya. Ba abin da shi ne kananan hukumomi, ba abin da ya dace da al'umma ake yi ba. A wajen kula da maslahar al'umma a shugabanci akwai abubuwa guda uku: na farko abin da mutane suke so, na biyu abin da shugaba yake so, na uku abin da ya dace da mutane. Yawanci mu a Najeriya dama ba ruwanmu da abin da mutane suke so, abin da shi shugaban yake so shine kawai abin da za a yi, ko da shi ba shi bane bukata. Na biyu shine abin da mutane suke so shi ma ba a yi, wannan ma ba shi ya kamata a yi. Me ya kamata shine me ya dace da mutane, ko da ba shi suke so ba kuma, ko da ba shi bane ra'ayin shugaba. Wannan ita ce maslahar al'umma, wannan ita ce maslahar al'umma. Irin wannan ne, rashin kulawa da wannan ne yasa za ku ga a ƙasa irin tamu mutane suna kwana ba su ci abinci ba, abincin da za su ci ya fi ƙarfinsu, amma an yi budget za a yi gadoji na biliyoyi, masu motocin ba sa iya hawa, kuma ka zo titin ta dama babu cunkoso, kuma ka zo kai gada wa da bi. An duba maslahar al'umma, operation 50 nations za a yi, operation 2 shi ne kamata a yi. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كنت عندك عام الرمضان state of emergency يسا اكن ابنشي تي كوا سيا كوش يتي ما دي قارا تشي وانا ابنشي مي مي كوبا سيا تبت كوا يا كوش وانا اكي يا قسم always self-centered كدوب ابن ديفا شو كبان قسا ينا سوا انا رنسد شي تند غوتر رنسد وانا yayin mejo declarations guda biyu da suka gigi ta kowa, suka gigi ta kowa, subsidy is gone, dollar is bloated, shikenan. Kuma aka zo ake ta labarin cewa idan aka cire tallafi za a ji daɗi, ko ɗan tsirari ne suke amfana da shi, ashe mu ne tsirarin ba mu sani ba, ko ba haka ba? Ka ɗau wani misali. Wannan turka-turkar da ake yi tabbatin tax reform bills din nan, mutane da dama sun karkata akan wani ɓangare ɗaya ne na hadarin abu. Matsalar da take cikin waɗannan bills din da za a kawo ba kadai ta derivation bace ba wai ta adadin abun da za a raba bane bangarori ne masu tarin yawa akwai bangarorin da suka fi wannan illa akan al'ummar da amma dai alhamdulillah bangarori daban-daban sun dauka malamai sun dauka suna ta magana yan siyasar ma wasu sun fara yi sauran dattawa ma suna yi amma akwai bukatar a samu holistic approach akan wannan matsala a zauna a dubi dukkanin bangarorin masana harkar doka masana harkar kudi masana harkar haraji masana harkar kididdiga akantoci kenan da lauroyi da finance experts su zauna da masana dokoki lauroyi su zauna su dubi wannan abun domin bankado abubuwan da aka binne da nasu cutar da kamar yadda na faɗa matsalolin da suke cikin wannan doka ta haraji ko sabon tsarin haraji wanda aka kira shi da tax reform bills da ake kokarin a sanya wanda shugaban kasa ya kawo ya kai kuma majalisar tattalin arziki ta kasa wato kusan dukkanin gwamnoni na dukkanin jihohin Najeriya dukkanin su kowa memba ne kuma gwamnonin mu na arewa sun yi kokari kodade su ma za su tafi ne ba wai dan mu kadai suke ba su ma abin zai shafe su ne ba kokarin ba wai dan mu kadai suke yi ba amma dai sun yi kokari mu tafi a haka su ma sun kiyaye daga nan sai aka yanko shi kawai sai aka ji shi a majalisa ana ta yin gurin ya za a yi a dakatar malamai suna ta zama ana kaza kawai sai aka ji shi a majalisa ana kokarin a shigo da shi ta wata hanya a ga cewa an gaggauta abun ga abubuwan da suke bukata a yi wa gaggawa ba a musu ba to sannan sai mutane suka faɗi ko aka fara maganganu to dan lokacin da nake so nayi a wannan gabar shine wannan abun ba iya bangaren VAT ya taba ba ba ya taba value added tax haraji wanda yake na VAT wanda ake yawanci kamfanoni ne suke biya ko kuma duk wanda da ya siya wani abu ko ya siyar da wani abu za a cira daga kudin wanda ya siya ne sai shi ya hada ya biya waje daya ba wannan kadai bane ko ta gaba mai matukar muhimmanci da ban ma ji ana tattaunawa akan ta ba shine abin da yake da alaka da tertiary education tax TED da kuma technology based taxation shi ma wanda yana da alaka da cigaba da cigaban al'umma wannan tertiary education tax ne kusan gwagwarmayar kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ce ta kawo ta saboda yawan yajin aikin da aka dinga yi a baya gwamnati tace ba ta da kuɗi sai suka ce to su suna da idea da za a samu kuɗi suka kawo tsari na yadda za a dinga karɓar 2% kashi biyu na dukkanin profit accessible profit riban da kamfanonin da suke Najeriya suka tara za a tattara gwamnati a lokacin sai ta ga to wannan ba matsala ai mun yarda da aka fara buga sai suka ga ashe ba kananan kudade bane kaga harka da mai ilimi to waɗannan kudaden a yanzu abinda aka karba zuwa October nan an karbi sama da trillion 1.5 watakila zuwa ƙarshen shekara ba mamaki ya kai trillion 1 ko da billion 700 ko da 800 ko ma an ci sa'a ya cike trillion 2 wannan su ne kuɗaɗen da ake gina jami'o'i da su kusan gaba ɗaya jami'o'in yanzu sun koma da layin akan wannan tech funding da wannan kuɗin ake amfani da shi da su ake amfani wajen funding polytechnics the colleges of education da na tarayya da na jihohi ku anan azare na san ai kun samu waɗannan abubuwan da yawa ka shiga COE azare ka ga yadda ake da ne tech fund projects to wannan ake targeting yanzu so ake a cikin sabuwar dokar da aka kawo akwai magana da take da alaka da wannan akwai hukuma da aka kafa ta ba da lamani da bashi na karatu kuna jin kun ji ta aiko to wannan kudaden waɗannan 1.2.3.2 5 trillion din zai koma wannan hukumar nan. Dan haka tech fund za ta koma wata kila daga baya ma sai dai a rusa. Yadda za a yi kudin za a bawa ita wannan hukumar, ita kuma sai ta dinga bawa dalibai rance suna karatu da a wannan a cikin wannan kudin sai su biya kudin makaranta. Dan haka kowace makaranta yanzu za ta samu kudin da za ta yi aiki ta hanyar kudade sababa da za a sa duk shekara, wata kila a ce ko miliyan 1 ko miliyan 1 da rabi shine kudin karatu. To sai a baka rance daga cikin wannan trillion din, sai a baka bashi wata kila da kudin ruwa ko babu bantantance ba. To daga nan sai ka dinga biya a hankali in ka gama ka samu aiki. Su kuma jami'o'i da wannan kudin da kuke biya wanda yake shine tushin fiko, to daga shi za su dinga yanzu wannan ginin da ake yi. Wani sai ga abun kamar normal ba normal ba. In kun kula a kwanan nan jami'o'i masu zaman kansu sun bayyana kamar yadda secondary students masu zaman kansu suka bayyana, ko to wannan abun ba komai ake targeting ba, illa wannan gabar ake nema. Idan aka buɗe wannan kofar, ga jami'a ta kuɗi, ga jami'a ta gwamnati, ina za ka je?
Gwamnati.
Na'am. Ta kuɗi. Ta kuɗi private universities. A yanzu ƴaƴan masu akwai suna shiga makarantar gwamnati. Sai me? To yadda kaga ana a private secondary and primary schools, haka za a koma private universities sai dan talaka. Shi kuma dan talaka ma wataƙila ba zai iya samun London ba. So dan haka in ba ka da shi, a yanzu ma 60,000, 50,000, 40,000 ƴaƴan talakawa nawa suke zuwa aji uku, aji huɗu ya gagare su bar karatu. Balle ka ninka kamar yadda shi duk shekara 250 ko 300 ko 300 ko wani abu makamancin haka. To wannan yana daga cikin kudirin da ɗaya wannan abubuwan suka kusa. Na biyu shine abin da yake da alaka da kudin da ake karɓa na harajin bunƙasa fasaha da kimiyya, abin da ake cewa technological taxes, related taxes, wanda yawanci ana karɓar su ne daga manya-manyan kamfanoni na telecommunication da manya-manyan kamfanoni da suke da alaka da harkar kuɗaɗe, bankuna, fansho da inshora da makamantansu. To su kuma ana karɓar profit before tax musu. Za a karɓi ko 1% ne ko 2% ne, wani abu makamancin haka. Daga shi ne ake amfani da wannan. Sinidda suna seni da aka kafa, za ku ga suna ta ƙoƙari wajen training ɗin matasa, ko wajen rabawa ma'aikata da sauran 'yan ƙasa tabs da laptop da makamantansu, duka daga wannan kuɗin ne. To su ma su ake ayi kwallafsin ɗinsu cikin wannan. Don haka waɗannan hukumomin su ma sai a gyale. Kuma mutanenmu 'yan arewa da irin waɗannan abubuwan suke ƙaruwa. Amma shi yana gefe ba ma a maganarsa, wanda wannan yana da matuƙar haɗari. To sai ka koma sauran ɓangarorin banda shi fi a su waɗannan da na ambata na tertiary education da abin nan tax da kuma sauran technological related tax. To akwai kuma shi na asalin wanda shi ake magana a kai, shi ne VAT, wanda wannan VAT ɗin asali dokar da ta kafa shi ita ce Taxes and Levies Act 2004, kusan shekara 20 kenan aka yi waɗannan dokokin na tsarin haraji na ƙasa. Banda ita akwai PIT, Personal Income Tax Act, akwai CIT, akwai CIT, Companies Income Tax Act, akwai CGTA, Capital Gains Tax Act, sannan akwai na VAT. To waɗannan su ne dokoki da suke a halin yanzu. Me suka tsara dangane da VAT? VAT aka ce haraji ne da gwamnatin tarayya za ta karɓa, amma jahohi ma suna da kaso, sai aka ce to a haɗa a karɓa gaba ɗaya sai a raba. Yaya ake rabawa da? Ana raba shi ne da ta fuska guda uku. Na farko population, na biyu derivation, na biyu equality, na uku derivation. Abinda ake nufi da waɗannan abubuwan, idan aka karɓi kuɗi misali naira biliyan ɗaya, to za a raba ta ga jahohi. In an tashi rabawa za a ware 50% rabin wannan kudin na jahohi ne. To idan aka tashi a cikin rabin, idan aka bi biliyan ɗaya saura nawa, miliyan 500, don an tashi rabin miliyan 500 za a raba ta kashi 20 cikin 100, 20% za a raba shi ne akan tsarin waɗanda suka karɓa wajen da aka karɓa. In kuna tarawa da yawa sai a baku da yawa, in ba ku tarawa da yawa sai a baku kaɗan. Sauran kashi 30 shi kuma za a raba based on population ɗin ƙasa. Jihar da take da mutane da yawa a cikin kaso 30 ita za ta samu da yawa, jihar da take da mutane kaɗan ita za ta samu kaɗan. To saura kashi 50 shi kuma sai a raba shi equality, daidai wa daidai. Ko kai karɓa da yawa ba bambanci, kawai flat rate za a raba, wannan equality ne. Wannan shi ne abin da ake cikin su. To abin da aka yi yanzu sabon tsarin waɗannan reform bills ɗin, abin da suka zo da shi shi ne za a bar wannan kashi 60 cikin 100. Kashi 60 cikin 100 na wannan kuɗin da aka karɓa na jahohi su za a raba su ne akan tsarin derivation based on wajen da aka karɓa. Maimakon da kashi nawa 20, da 20 ne yanzu sai aka bayar da shi nawa 60. To sai kuma ɓangaren population sai aka bayar da shi kashi 20, yawa ya koma kashi 20. Sai kuma na equality wanda za a raba daidai da daidai, ko nawa ka karɓa duk ɗaya ne, to wannan shi kuma sai aka mayar da shi ya koma shi ma kashi 20. Shi ne aka tattara waɗannan dokokin wajen guda huɗu aka sa su ƙarƙashin wannan sunan tax reform bills, wanda za a zo a yi tax reform acts. Daga ciki akwai Nigerian Revenue Services Establishment Bill, akwai Nigerian Tax Bill, akwai Nigerian Tax Administration Bill, akwai kuma Joint Revenue Board Establishment Bill. Waɗannan su ne suka kunshi waɗannan bayanan. Waɗancan da muka faɗa na baya su kuma dokokin za a je su a gefe idan sun ci nasara a kan wannan. Wannan lissafin za ka fahimce shi a babu gwari-gwari idan muka ɗauki misalin abin da aka karɓa na dukkanin waɗannan haraji. Bejima ba, ina ga ku shekaran jiya ko a cikin satin nan aka yi hira da shi shugaban hukumar haraji ta ƙasa, Federal Inland Revenue Services, ya ce a halin yanzu abin da yake da alaƙa da kamfanoni tax na kamfani sun karɓi triliyan 5 da biliyan 700. Abin da yake da alaƙa da tertiary education tax wanda ake ba su state fund sun karɓi triliyan 1 da biliyan 500. Abin da yake da alaƙa da VAT, value added tax, shi kuma sun karɓi triliyan 4 da biliyan 100. Kuna gane wannan lissafin? To mu ɗauki wannan iya wannan ƙididdigar da shi da bakinsa ya faɗa a zuwa Oktoba, kafin a yi Nuwamba da kuma Disamba da za a shiga zuwa yanzu a wannan shekarar. Mu ɗauki misalin da a ce za a yi amfani da sabuwar doka, za ku gane inda lissafin yake. Yadda lissafin yake shi ne za a bawa jahohi, za a ware musu kasansu na jahohi kashi 55 cikin 100. Wannan shi ne abin da sabuwar dokar ta ce. Yanzu za a ware musu kashi 55 cikin 100 na wannan kuɗin. Idan aka ware zai zama kusan a cikin triliyan 4 ko? Idan aka ɗauki kashi 55 zai zama kamar triliyan 2 da ko rabi ko? To mu ɗauke shi ko da rabi ma don sauƙin misali. Triliyan ba ake magana, ba ƙananan kuɗaɗe ba ne. To sai ka nemi derivation wanda aka karɓa, waɗanda aka karɓi kuɗin daga jahohinsu, abinda aka tara a jiharka. Yanzu an ce kashi 60 ne ko? To nawa ne kashi 60 ɗin wannan kuɗin? Kashi 60 ɗin wannan kuɗin ya kai biliyan 1, triliyan 1 da biliyan 500. An gane ko? So idan ka tashi Lagos ita kadai a cikin abin da aka tara, ta tara kashi 57 cikin 100 na total wannan kuɗin. kashi 57 ta tara, to dan haka yanzu za a bata kashi 57 a ciki. Kaga Lagos kadai yanzu za a bata kusan trillion, kusan billion 800, kusan billion 800 ita kadai. Sai kuma a dawo 20% na equality, shi ma sai a raba da ita, sai ta dan tsakura abinda za ta tsakura, sai ta dora akai, sai a koma population, ita ma ta ita ce ta bi a population bayan Kano, shi ma sai ta ja kaso mai yawa, sai ta dora akan billion 800, ita akan billion 800 ita kadai. Akalla ba a kasar ba sai Lagos ta ja trillion 1 a cikin billion, a cikin trillion 4 da billion 200 ita kadai. Wannan ita kadai a bangaren value added tax VAT da ake magana. We have to be practical dan mutane su fahimci karatun, kun gane ko? To wannan shine misalin yanzu idan aka tara billion 100, idan aka tara afon aka tara trillion 10, alisafin yanzu nawa za ta ja kenan? Idan a takwa, idan a hudu ta ja daya, in ya zama 10 nawa za ta ja?
2.5
za ta ja, 2.5. To idan ta ja 2.5, an tara trillion 10 a Najeriya, Lagos kadai ta ja trillion 2.5, nawa Bauchi za ta samu? Nawa Gombe za ta samu? Nawa Taraba za ta samu? Nawa Yobe za ta samu? Nawa Jigawa za ta samu? In ka tattara gaba ɗaya arewacin Najeriya, ba lalle bane ya samu wani ba, da dukkanin yawan walidin wa ma walada. Wannan abu ɗaya ne kadai fa, banda sauran dashe kala-kala da tushe kala-kala da aka yi a cikin doka. Kuna gane wannan? Menene dalilin haka? Ita wannan Lagos din ita ce dai Lagos din da aka gina da kudin karo, da fatu, da nama, da shanu, da aka noma daga arewa, aka je aka gina ta a matsayin tarkatar tarayya. Sai ta fawo kwalewa, suka tsaya suka tabbatar sai an gina Lagos. Burbudin wannan amfanin ta samu shine yanzu sakamakon mu kenan. Wannan yanzu shine sakamakon mu. Kuma wannan abin da yake faruwa in an ce an karba din ma ba, abin da yasa kudin zai tiki tarawa da yawa din ba wai ka kokari ta fi sauran ba, a advantage ne gata kawai aka mata, saboda duk headquarter manyan kamfanoni suna can, kuma an tashi ta can za a biya, daga headquarter za a karba. Haka kuma headquarter manyan bankuna tana can, kai transfer an cire maka, an cire VAT a Lagos kamfanin ka zai biya, a Lagos sai biya, while anan kuma kai ce ne kayya. Ko kuma an sarrafa Coca-Cola daga Lagos, an dauko an kawo Bauchi, ka sha a Bauchi amma an biya VAT din a Lagos. Wannan abun suka yi amfani da shi suka tattara waje daya, suka tattara waje daya, shine abubuwan suka zama cewa harkokin tattalin arziki suna da ƙarfi a can. Duk da mu ma zamu dole mu faɗa akan mu gaskiya, mu ma akwai sakacin mu, kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce mu ma mun jinkura mun kai haka, amma wannan dai yanzu ba shi bane batun tattaunawa. So dan haka wannan shine halin da ake ci. Kuma a gwamnatin da, for goodness sake, a gwamnatin da arewan da ake so a yi wa wannan waka cika tashi din, ita ce ba ta zabe ta. Lagos din da ake so a yi wa wannan gatan, waye ci zabe? Tsoro kuke ji? Abinda a fili shekara ɗaya da rabi ne, ba wani dogon tarihi ba ne ba, har kuke faɗa ƙasa-ƙasa? To wannan ita ce gwamnatin, amma ga sakamakon da za a yi mana da shi. Don haka sai bango ya tsage, ka dangane yake samu ya shiga. Wajibi ne ɗan arewa gaba ɗaya mu manta bambance-bambancen mu na siyasa, na ɓangaranci, na ƙabilanci, mu dawo cikin hayyacinmu, mu fuskanci matsalar da take fuskantar mu. Wannan abun mummunan tasirin da yake da shi idan aka yi shi, akwai immediate one, da an fara wannan kuncin rayuwar da ake ciki ga gwazi. In kuncin rayuwa ya karu, horizontally and vertically matsalar tsaro karuwa za ta yi. rashin aikin yi karuwa zai matasa da ba sa iya samun aikin yi karuwa za su to haka kuma damar yin karatun ma raguwa za ta wannan ta bangare da yake to haka kuma long term effect din shine sai karatun jami'a da sauran higher institutions sun aka yi wasa sai ya gagarban talaka su mu manta da waɗannan bambance-bambancen namu mu fuskanci wannan matsalar squire malamai ƴan siyasa sarakuna dattawa tsofaffin ma'aikata da kowa da su gwamnoni dattawan arewa su ne dattawan arewa suka ce aiko to dattawan arewa ga abin da yake fuskantar arewa a kula a zo a zauna a karanta abin gaba daya a feda zubiri har nutsiya a gano inda matsalolin suke domin ceto future na al'umma mun samu dama shekara 8 mun barar da ita matsalar mustakaitious and mamakious
bawa
mun samu dama mun barar da ita shekara 8 takamaimai me aka yi wa arewan in ka leka left and right sai ka nemi takamaimai me aka yi wanda a yanzu zaka duba kace eh mun samu wata dama da muka yi yanzu wannan duka maganar da ake yi mai shekara ɗaya ne maka ɗaya da rabi shekara kaɗai ɗaya da rabi idan ka duba ɗaya biyu uku hudu a yanzu haka na ga policies ɗin da suka yi promoting yankin shugaban ƙasa sun kai guda uku ko guda hudu a fili wannan ma ɗaya daga ciki ne su dole mu dawo hayyacinmu mu tsaya mu dubi waɗannan abubuwa da idan basira domin kawo wa kawo ɗauko sannan kuma a ɗaiɗaikun al'umma mu ma muna da rodin da zani sai mun saka wannan abun a cikin addu'a saboda wannan shugaban ƙasar duk wanda ya san shi ya san mai taurin kai ne baya sauraron kowa shi ya iya dan dama ba shi da mai gida ko ba haka ba su dan haka sai mu kai shi ƙara sai a sa abin a cikin addu'a ba wai mu tare a majalisa mu zauna a tattauna ba kai ai matsalar nan ba in an yi kaza kai abin sai addu'a a'a sai addu'a laga ta malam sai addu'a ai ba addu'a bace ai addu'a da gaske so wannan shine halin da ake ciki nake ganin cewa akwai bukatar a dan kara fito da waɗannan abubuwa kamar yadda na ambata naga an fi magana akan bangare daya ba a duba ɗaya bangaren wanda wannan shi ma hadarin sa a gaba sai ma ya fi na bacin so dan haka a hada a duba dukkanin issues din domin a fuskanci wannan matsala Allah ya kawo mana dauki ya tausasi dukkan shugabannin mu su dinga yi domin mu ba su dinga yi domin kansu ba wannan darasin kenan ko daga kisar annabi Yusuf kar mu manta da kai dauki ko ba haka ba darasin da ya kai mu wannan shine mai wa zai gaya mu shugabanci dan talaka duba maslahar talaka da maslahar al'umma waɗanda ake shugabanta ba tsayawa akan maslahar su shugabannin ba ina fata an gane to da nan kaɗan daga cikin darussan tattalin arziki da za mu iya ɗauka kenan gudun kada mu ja lokacin sosai bari mu duba kaɗan daga cikin darussa na zamantakewa da za mu iya ɗauka a cikin kissar annabi na farko sirru a rayuwa ka zama mai sirru ba komai za ka dinga furtawa na cigabanka ba mutane da yawa ba su da gaskiya akwai mahasada a ɗan dinga ɓoyewa in abu ya taso ba komai za ka dinga sa a social media ba ina za mu ɗauki wannan darasi da annabi Yusuf ya zo ya gaya wa mahaifinsa cewa inni ra'aytu 11 kawkaban wa shamsu wal qamara ra'aytuhum li sajidina yace to la taqusu suryaka ala ikhwatika yace to kul wannan mafarkin da kai karka faɗa musu fai ki dulaka kaida ka faɗa musu to a rayuwa ba komai zaka dinga faɗa ba wanda ma zaka faɗa kuma ba kowa zaka faɗa ba darasi na biyu riko da gaskiya ka zama mai gaskiya saboda hadarin kariya idan ka saba da kariya ko ka zo da gaskiya ba za a karɓa ba ina za mu dauki wannan darasin yan uwan annabi Yusuf da suka tafi da shi suka yi muguntar da suka yi da suka dawo sai suka yi ƙarya waja'u ala qamisihi bidamin kadhib karshe baban su bai dabe ce ban sabwala lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun waja'at sayyaratun suka tafi daga baya a can karshe da suka ƙara dawowa suka ce innabu na kasaraka wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lighaibi hafidina was'al qaryatan lati kunna fiha wal 'ira lati aqbalna fiha wa inna lasadiquna suka ce yanzu mu masu gaskiya ne yanzu kam gaskiya muke faɗa yace a dan sau walakum anfusukum abra ku dai kun ƙara yin irin ta da wa ma shahidina illa bima alimna ba mu sheda ba sai da abin da muka gani yace ban sau walakum anfusukum amma dan haka ka zama mai gaskiya idan gaskiyarka kai karfi aka saba da gaskiyar ka ko ƙarya kai bisa tsautsayi ko da gangan za a dauka cewa gaskiya kake ka guji ƙarya saboda koyaushe kure take bata yaya ita gaskiya saboda darajarta da matsayinta babu a yaran da take da jinki ita ɗaya ce gaskiya babu gaskiyoyi a Hausa ko a Fulatanci gonga ko akwai in suka yi yawa ba mu dai a babba muna ce mata jire shikenan a larabci alhaqqu ne wa qul jaa alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zakuka bal naqdhifu bilhaqqi ala albatil fayadmaghu fa idha huwa zahiq walakum lan bima tasifu ka zama mai gaskiya malam sa'adu zungul cikin wakar sa da Afirka jamhuriya ko arewa jamhuriya yace in zaka faɗi gaskiya komai ta kaja maka kadiya haka ne editan mu na gaskiya wacce ta dubun zinariya gaskiya ba ta neman ado ko na dadin muryar zabiya ƙarya ce mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga shubi ga kuma alkashi toka-toka da jasin garwaya ba ta ƴaƴa sai dai ta yi kure ga rafsa sun fi dubu ɗaya sai mu gode Allah shi ɗaya sai shi ne sarkin gaskiya ƴan arewa ku bar shagoliya ku riƙe addininku na gaskiya so ka zama mai gaskiya yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa darasi na gaba shi ne al-iffa ka zama mai kariya mai kame kai kada ka yadda ka yi abin da ya saba wa Allah za mu ga wannan darasi a rayuwar annabi Yusuf a gidan imra'atul aziz da irin jarabawar da ya gani wannan al-maqamul yusufi din wa kallakatil abwab wa rawadatul lati huwa fi baytihi an nafsiha wa rawadatul lati huwa fi baytiha an nafsihi wa kallakatil abwab gashi dama dan gida ne yaron gida ne ba ta same shi ta sashi a daki wa gallakatin abuwa ba ta gaggarka ne shi ne gallakati ta gaggarka ne yes wa aghlaqati bani ay qur'ani akwai al-ijazu lafzi a cikin al-qur'ani shi ne gagara koyo na furcin ka duba lafazin ko baka jin lamuni aka ko baka jin larabci aka ce wa gallakatin abuwa ba kai ka san ta gaggarka ne wa gallakatin abuwa ba wa qala kayta amma yace ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu al-zalimun annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce hadisi bukhari da muslim wanda imam abu huraira ya fitar da shi cikin as-sab'atul ladina yudilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutane guda bakwai da Allah zai sanya su karkashin inuwar al-arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan na biyar daga cikin wannan shine wanda yayi irin wannan aikin na annabi Yusuf yace imamu adil wa shaqu nashafi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi sai kuma wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu wannan shine mahallu shahid sai kuma na biyar na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu wa shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sai wa rajulun dhakara ma khaliyan wa fadat 'ainahu darasi na gaba da zamu dauka a cikin wannan kissa na zamantakewa shine rugo da alƙawari da rashin manta alƙawari. Kada ka yadda ka zama budurwa mai manta alƙawari. Akwai wannan darasin a fili a cikin kissar Annabi Yusuf. Lokacin da mijin wannan matar ya zo ya tarar da su a bakin kofa, wa alfa ya sayi da halal da bari, sai ta canja labarin, tace to gashi nan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wa adhabun alim. Sai to me za a yi, me za ka yi wa wanda ka dauko ka karrama shi ka ajiye a gidanka, yanzu gashi yana so ya maka lalata ya yi fasadi ya je yi ya malfasha da iyalinka, me za ka aikata wasu har ta canja labarin? Yace hiya rawadat bi an nafsi, ce wallahi ita ce ba ni bane. Sai Allah ya kawo dauki wa shahida shahidun min ahliha in kana kamisuhu qudda min qubulin fa huwa min al-kadibin wa in kana kamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin. Falamma ra'a kamisuhu qudda min qubulin qala innahu min kayd kunna, ce wannan shine ne gaskiya, ke dai baki da gaskiya. Inna kayd kunna adhim, dan ne kaidun ku ba kankani bane. Sai waiwaya ga da Annabi Yusuf yace Yusufu a'ad an hada kai Yusuf da Allah wannan magana a fadi ta cikin gida ce, ka tabbata da Allah magana ta cikin gida. Annabi Yusuf sai ya tiro alkhairi da wannan mutumin ya masa. Lokacin da aka kawo shi Misra yana dan yawo ko shi ya siye shi, wa qala lani ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi madwahu, ki karrama shi. To wannan alkhairin da ya masa ba kankani bane, da aka zo ana neman sa daga fada. Wa qala al-maliku tuni bi, yace ku je ku nemo shi wannan mai fassarar mafarkin, yana zuwa dan aikin. Falamma ja'ahu rasul, da dan aikin ya zo yace qala jidi la rabbika, koma ka gaya masa. Fas'alhu, ka tambaye shi ma balu niswatin lati kafana aydihum, menene labarin waɗannan matan da suka yanka hannu tsakanin da Allah waye mai laifi? Mata sun masa laifi, waye masa laifi? Imratul Aziz, me yasa bai ce fas'alhu ma balu imratul Aziz ba? Me yasa bai ce ma balu imratul Aziz ba? A tambaye shi ita wannan matan Aziz din da ta kawo shi nan, ita ce sila, a tambayi labarin ta. Saboda a'rid an hadha, a'rid an hadha, yace a bar wannan maganar. To har a daidai lokacin da za a tabbatar da bara'ar sa, bi manta da wannan alƙawarin ba, sai kinaya. Ya san dai za a je bincike wannan, amma bincike ne zai kai kanta. Haka ko aka ji, shi dai bai faɗa ba. Shi dai bai faɗa ba. Sai faɗi iya labarin da aka sani, wanda public ne. Sai ko aka ji aka bincika. Ita ba amma ba ta ma ba wa shari'a wahala. Tace al'ana hasasa al-haq, ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin. Dalika liya'lam anni lam akunu bil ghaib wa ana ma la ya'di kayda al-khayr. Magana ta kai. Wannan shine ma'anar ruku da alƙawari. Kada ka manta da alkhairin da mutum ya maka, ka zama mai ruku da alƙawari da alkhairi, mai tunawa da shi idan ka samu dama ko kuma idan an bukata a wurinka. Daga cikin darussa da zamu dauka shine amfani da dama. In ka samu dama kada ka batta, duk lokacin da ka samu dama ka yi amfani da ita. Iktinamu fursa. Annabi Yusuf alaihi salam ya yi amfani da wannan manhaji, ya yi amfani da damarsa. Duk inda ya ga tabbat da zai yi da'awa sai ya yi. Lokacin da aka sanya shi a cikin kurkuku, ya shiga kurkuku da wasu matasa guda biyu, da kalama a husujina fatayani, wasu matasa guda biyu da su ma sun yi laifi, sun yi wa sarki laifi. Don haka sai aka kawo su aka sa su a cikin litari, su ma sai suka yi mafarki, suka zo suka ce masa sun yi mafarki, ya ba su fassarar mafarki. Suka zo suna tambayar, ya ba su fassarar mafarki. Tunda yanzu su suka kawo kansu suna so su ji bayani. Qala ahaduhuma inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, inni arani a'siru khamra, wa qala akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min, nabbina bi tawili inna naraka min al-muhsinin. Yace ba da mawala ya ji kuma ta amun tun zakani illa nan ba ta kuma bi tawili kamula ya ta kuma. Sai yace musulmi, yace amma ahaduhuma yace a yace ya sahi bai sujini ar babu mutafarriquna khairun amillahi wahidun kaha amillahu wahidun kaha. Sai ya samu damar da'awa da suka zo suka kawo kansu, to bai basu ya basu abin da suke nema ba, sai dai musu da'awa. wannan shine darasin da yake cikin wannan. Daga cikin darussa shine ka zama mai rantsa ido akan abubuwan mutane, kada ka damu da wanda ya maka ba daidai ba, dan ya ma ba daidai ba, kai kuma yazo yana neman wata alfarma a wajenka, manta da wannan, manta da ba daidai din da ya maka ba, abinda kake da shi din kai kai masa. Kana matashi, kana makaranta, kaji neman taimako, wani ya taimaka maka, ka dan samu dan na kwaki ko ciko registration ko zaka buga project, yace ai ka san wato wata yayi ganci wato abubuwan ne, mu ma lokacin muna makaranta ba dan buga buga muke har bare ma na har leburanci nayi kuma sai kun dan yi wannan. To yanzu kai ka samu dama kada ka ce ki kuma yanzu yayi retire ga abinci yayi tsada ya buga wai ahwa ne ya ga dabe abubuwan ne ai da zaka dan taimaka mu, kai yanzu kana da dama to kada ka ce ai da ku kabu da shi ba abin da zan bashi, lokacin ina makaranta nan na zo nace ya taimaka mun da 2500 zan buga project, nace ba zai bani ba, yana da dama. Ba a haka mutanen kirki ba su haka. Annabi Yusuf alaihi salam ya koya mana wannan darasi a cikin wannan hadisi. A ina karatu ne lokacin da sarki ya mafarki yace a je a nemo masa fassarar shi ɗaya daga cikinsu wanda ya fassara wa mafarkin a yana cikin wanda aka sallama ko daga baya aka sallame shi ya tafi. Wa qala alladhina ja'a minhum ma wa dhakara ba'da ummatin ana ulabbiukum bi ta'wilihi fa arsal. To amma fa kafin nan da yace a tura shi, kafin nan da aka fitar da shi, Annabi Yusuf ya roki alfarma a wajensa yana kuma. Wa qala alladhi dhanna annahu najin minhum madhkurni 'inda rabbika. In ka je wajen sarki ka dan bashi labarin cewa akwai ni ga labari na sa zalunci aka kana nan gidan ka dan kula dan samu tausayi. Fa an samu shaytan bikira rabbihi balabitha fi sijni bid'as. Shi da ya tafi bi ƙara tunawa da Annabi Yusuf ba, sai da sarki ya mafarki, yanzu bukatar me Annabi Yusuf ta taso, sai je ya samu shi. Fa arsulu aka aika shi yana zuwa, sai ya samu Annabi Yusuf. Yusuf ayyuha as-siddiq aftina fi sab'i baqarati simaniya akuluhunna sab'un ijabu wa sab'i sunbulatin khudr wa ukhra yabisati la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamuna. Sai yace okay, wato sai yanzu ka san da ni haka yi fara ka manta lokacin da nace da ka fita nace ka tuna da ni shine sai yanzu to an kiya baka haka yi a ce kala ta zura hunna sab'a sinina da aban ma hasatun fadaru fi sunbulihi illa kalilan mimma ta'kuluna thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kuluna qaddamtum lahunna thumma ya'ti haka bitina yace a kai da kai kaza kai da kai kaza ba ana gane ba. Darasi na kusa da na kusa da na karshe insha Allah ka zama mai kulawa da duk abinda ya sha maka kai, ka yadda da addu'a, ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai maka maganin sa, wallahi ka roke shi bi kalbin hadirin mukhlis khalis, Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka. Annabi Yusuf ya shiga yanayi yace rabbi sijru ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif 'anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Allah ya amsa masa fasta jaba lahu rabbuhu wa sarafa 'anhu kaydahunna innahu huwas samiul 'alim. Banda shi annabawan Allah da yawa sun yi addu'a kuma Allah ya amsa musu. وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. النبي ابراهيم يا كرنت حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النبي زكريا باب حيث واسوفا يا يروك الله وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. النبي موسى يا زونا ذا فرعون باب إلى النجاوى النبي وبدا فرعون ويشي ما النجاوى باكر مرشي هرش في الوان تبيشي بحي بتماك ليشي بكي قابل ديني فيما جد النجاوى ساق ديتشي ربني أنا ربكم الأعلى yayda awar rububiyya yace ma'alim lakum min ilahin ghayri, amma da halakar ta zo annabi Musa ya roki Allah yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'adab al'alim ataki faraji yazo kala katku ji badda a wata kuma fastaqima wa la tattabi'a sabila alladhina la ya'lamun haka annabi ayyub ayyuba idda rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahim فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين لو هكا كي زما مي ركوع ده الدعاء كزما كاسامي يقيني لو كاتشين ده زكي الدعاء الله سبحانه وتعالى زي أمسامة كركشون وانا إذا كزو يم الدعاء kayi amfani da ladduba na addu'a wanda su ma akwai su a cikin sura akwai ladduba guda biyu manya da suke da alaka da yin addu'a darasi na farko fadin Allah madaukakin sarki lokacin da suka zo suka samu mahaifinsu cewa ya abana astaghfir lana rabbana inna kunna khati'in sun yi realize sun yi kuskure kace ka noma mana gafara ku ubangiji yace saufa astaghfiru lakum rabbi ji zan tasannuzan nema muku gafara malamai suka ce daga cikin tafsirin da maluma suka yi kamar yadda malam Ibn Kathir yake cikin tafsirin sa cewa akwai jira da dakon lokaci na amsa addu'a wanda sun zo a hadisai da dama masu tarin yawa duba da wannan lokaci ba za mu shiga wannan ba darasi na biyu shine gabatar da yabo da jinjina ga Allah subhanahu wataala da i'tirafi da abin da yake maka na ni'ima kafin ka nemi kai za mu samu wannan a cikin surar kusan karshe lokacin da annabi Yusuf bayan ni'imomi sun cika gare shi ya roki Allah subhanahu wataala kyakkyawar karshe amma bai roke shi kawai ba sai da ya gabatar da wasu ladduba wanda suna da muhimmanci in zaka dauke su wajen yin addu'a za su taimaka maka rabbi kadataitani min al-mulki i'tirafi ne da abin da Allah ya masa wa'allamtani min ta'wili na hadithi i'tirafi ne da abin da Allah ya masa nima fatiras samawati wal ard ya Allah kai ne makagin sammai da kasai jinjina da roƙonsa da suna da yake da shi mafi kyawu da siffofinsa mafi ya daukaka anta waliyyi fid dunya wal akhirah kankan da kai gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ku buƙatar tashi mecece buƙatar tawaffani musliman walidini bisali to sai darasi na ƙarshe da yake da alaka da addu'a shi kuma shine ka zama mai kulawa da neman lahira ba neman duniya ba yawanci a addu'a mun gan duniya mun fi damuwa da neman duniya iblis ne mai neman duniya da aka la'ance shi yace anzuni ila yawmi ba'athuna aka ce fa innaka minal mundarin kai kai kokari ka nemi lahira ka duba annabi Yusuf bai kara neman mulki akan mulkin da yake da shi ba ko sai yace me tawaffani musliman wa alhiqni bis salih sai darasi na kusa da na karshe dama nace na kusa da na karshe yanzu sai na kusa da na karshe muna yi wa alƙali barka da hanya darasi na kusa da na karshe shine girmama mutum da bashi matsayinsa koda kai kana da wani matsayin da yafi nashi annabi Yusuf ya fito ya girmama iyayensa lokacin da suka shigo walamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abuhu sai da ya fito ya tare su ya tafi da su kuma ya nuna matsayinsu wa rafa'a abawayhi ala al'arsh wa khabu lahu sujada dan haka su kuma duk da dan su ne basu ce ai wannan kawai rabu da shi ba suka ci gaba da zama akan karage mulkin su kuma fa khabu lahu sujada sai suka zube suka yi masa ne gaisuwa a irin da su sujada ce gaisuwa ce amma addinin su ta halatta na muhallin ba ta halatta muhallin shahi shine sun girmama shi iya girman da ya kamata a bashi duk da kasan su dan su ne amma ba su ce su yanzu su ne manya ba a'a to haka kai ma ka dauki wannan darasin duk wanda yake da girma ka bashi girma, ko da kai kana sama da shi. Idan sa ake ce masa kai ma ka masa sa din, inda turanci ne shikenan, amma kuma da wasu aka dauka yaje a sa din. In ranka da da yake so yadda yake so ai masa shikenan, ka ce masa ranka da da ya dade din, ba zai ne kai shi dan dadewa ba. Kadan su masu mulki sun fi so a musu abu da dadewa rai. Ranka ya dade. In ka ranka ya dade sai me? Kula ba, malamai suna yi wa masu mulki dabara. Ba za ka taba ji an ce wani malami ranka ya dade ba, saboda ya san shi didita ne, huhun ma'ahu ne banzar bazara. Dan ranka ya dade sai me? In za a gaida malami ne ake cewa ku gaya mun gaisuwa uku da ake wa malami kuji. Na farko, akramaka Allah, Allah ya karramaka, addu'a ce. Allah shi gafarta malam, Allah ya gafarta maka zunubinka, gaisuwa ce. Wannan kuma duka in za mu kula. Ala rahma, ala rahma, Allah ya maka rahama. Kun gane ku? Amma in suka je wajen mai mulki, a ce ranka ya dade. Amma shi yana nan shi ala rahama, Allah ya maka rahama. This is my gift. Don haka ka ba wa matsayi mai matsayi, matsayinsa shi ne faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Kowa ka ba shi matsayinsa, kada ka rena mutum don kai kana da wani matsayi. Kana aiki ma'aikaci ne kai a wata ma'aikata, kai babba ne, security yana bakin gate, ka ba shi haɗin kai. In ka zo ka tsaya, malam barka da fitowa, ya ce ranka dade ina so a buɗe mu, buɗe masa, kar ka buɗe masa wuta ka ce baka sanni ba. To in ya san ka ansowa, ka ba shi girmansa, shi ne oga a nan ai, ko ba haka ba? Shi ne shugaba a nan, iya ɓangaren aikinsa kenan shi ma. So wannan shi ne darasin da yake cikin wannan kisa, darasi na ƙarshe, darasi mai girma wanda zan rufe insha Allah wannan hadara da shi. Shine al-afwu 'inda al-maqdira, yafiya da yalwar kirji a lokacin da kake da damar ramuwa. Akwai bambanci tsakanin yafiya a lokacin da kake da damar ramuwa da kuma yafiyar da ba yadda za ka yi, ko ka yafi ma a banza. Almajiri ya ji yunwa, ya tsallaka gidanka, ya juya abin tuwon gobe na dumami, sai ka kama shi. Kana da dama a kansa ko ba ka da dama? To hatsin da ka siyo na dumamin shekara ɗaya da rabi da ta wuce, kwano ɗaya 350 kake siya, bana yanzu ka siye shi 700,800. An cutar da kai ko ba a cutar da kai ba? Yanzu idan ka yafe wa guda biyu, da Allah wace lafiyar ce ta fi lada? Ka yafe wa tunugu da ya ce is born, don ba ka yafe ba ya za ka yi da shi? Yan zanga-zanga ma ba yadda suka iya, ko ba kowa? Yan zanga-zanga ma ba yadda suka iya da shi. To da ka kama wannan almajirin, sai ka ce to shi ke nan, je kana yafe maka. To wannan irin ta yafiyar da Allah yake so kenan, ita ce afu inda al-maqdira. In ka ga dama ka bashi kashi, in ka ga dama ka mare shi, in ka ga dama ka daure shi, duka za ka iya, ko ka kai shi wajen yan banga. Amma da ka tsaya ka dube shi, ka ga wannan sace tuwoyi, sai ka ce to a dauko masa miyar. Ya zuba tuwon ba miya, ba inda zai tafi da shi, sai a dauko wata roba ko leda, sai ka zuba masa, a juya tuwon a leda, a dauko wata leda, sai a juye masa miya. To shikenan je ka. Kaga wannan ita ce ne al-afu inda al-maqdira. To haka Annabi Yusuf ya irin wannan yafiyar, lokacin da ya kama ɗan uwansa, yunwa ake yi, shi basara ke ne, ba su da abinci, da suka zo ya gansu, gashi ga su, ya gane su. In ba ka da irin wannan yafiyar da za ka yi musu, za a za ka yi a kulle su, ko ba haka ba? A rijiya ba suka jefa shi, amma da suka ga juna, suka gane juna, a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna. To shikenan ai, kai da Allah ya maka ni'ima, ya maka falala. Duk wanda ya cutar da kai shi ne a ƙasa, kai kana sama da shi. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Dan haka suka ce to gaskiya dai laqad atarakal Allahu alaina wa in kunna la khafina. Sai kuma ta da wannan la tafri ba ni biyo. Kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada wannan a aikace, lokacin da ya kama kafiran Makka da suka fitar da shi daga garinsu, mahaifarsa, suka kore su, suka bar dukiyarsu da shi da sahabbansa da iyalansu. da Allah ya mallaka masa dama innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad da ya dawo ya same su ga sunan a hannunsa ya musu kafin kazan buɗe ya tattara ya ce to yanzu me kuke tsammanin zan muku suka ce ahun kare ibnu akhin kare ake dan uwan mu ne ranke da ake dan uwan mu ne ya rasulullahi kuma dan mahaifinka ma ai dan uwan mu ne kai mai zumunci ne kai amintaccen cikin mu ne wallahi wallahi musan ba abin da zaka mana sai alkhairi ke kuje an yabe mu kuje an yabe mu to wannan shine al'afu indal maghira darusa a cikin suratu yusuf ba za mu iya karar da su ba kuma lokaci ya ja mun tattauna abubuwa da yawa da kuma manyan maluma suna nan za su yi ta'aliki nan ya kamata mu dasa aya abinda muka karanta na dai Allah ka saki tarayya a cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ana yayi bayanai da yawa wanda dama kuma ta fannin sa ne kuma dama abin da ya cancanta kenan kowa ya tsaya a layinsa. Idan mutum ya yi magana a layin da ba nashi ba to zai zo da ajaib da yawa, to kaga abu ya yi daidai, kaya ya tsinke a gindin kaba. Allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsa, ya ƙara albarka a rayuwarsa da zuriyarsa da iliminsa baki ɗaya. Malam ya yi bayanai da yawa, kuma in kana so ne ka takura basira ta kace ka ban minti kaza sai rasa, to wanne ɗaya zan kawo masa? To amma zan ɗau ɗaya ko biyu dai ko uku aka yi aiki sai a je biyar ko bakwai makamancin su. Allah ya yi magana a Isra wacce mata da wasu daga cikin malaman tafsiri suna ambatanta da suna Bilqis. Lokacin da Annabi Sulaiman alayhi salam ya aika mata da wasiƙan nan da alhuda-huda ya kai mata, wanda wasiƙar tana kiranta ne zuwa ga addinin Musulunci. To zan ɗan yi tsokaci a ‘yan uwana ɗalibai, in maganar ta bunƙasa sai in ce ga iyayena kuma malamai, cewa wannan hanyar ita ce hanyar da ake farautar malamai kwaɗayi da rashin wadatar zuci. Rayuwa komai Allah ya maka. Me rayuwa? A ci abinci ne, a sa riga gurin kwana, sai ɗan abin da za ka hau ka je gurin da za ka nemi abinci. Kusan ko Allah ya masa wannan. In ba ka mallaka ba ma kana da kuɗin za ka faɗa a ci bai kai ka. Kana da gurin da za ka kwana, abinci ka ci, riga ka sa daidai ta arzikinka. Iya wannan shi ne rayuwa. Daga wannan duk abin da ya ƙaru kawai tahsini ne. Amma wanda yake na wajibi wannan shi ne. Da haka abin da nake kira ‘yan uwana mu zama masu wadatar zuci. Inda malam ya kawo mana kissan Annabi Sulaiman, an aika wannan matar da da'awa ta musulunta.